Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da la'asariyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na rana yau Asabar 9 ga watan Disamba na shekarar 2023. Da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai.
Gwamnatin Biden ta buƙaci majalisar dokokin Amurka da ta amince da sayar da makamai ko kuma harsashai 45,000 ga tankunan yakin makava na ƙasar Isra'ila a farmaki da suke kaiwa Hamas a Gaza. Kasar Finland ta kyamancewa da mika wani baturen Nazi dan asalin Russia zuwa kasar Ukraine inda ake neman sa ruwa a jallo akan tuhumar aikata ta'addanci. Kana fiye da kasashe 60 sun rataba hannu akan wani alƙawarin rage hayaki da ke da alaka da na'urar bada sanyi a taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi na COP28 a wannan mako banda kasar China wadda ta kowa kira irin wannan na'urar.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa sojojin Najeriya sun bayyana daukan wasu matakai da zimmar kiyaye aukuwar ibtila'in da ya faru a Tudun Biri a jihar Kaduna.
Za mu saka samar da horo irin na sanin makamar aiki da kuma tabbatar da nan gaba sai an tabbatar da duk wani wurin da za ka yi hari kafin mu bude wuta.
To ita ma gwamnatin Najeriya tana shirin tabbatar da kawar da matsalar tsaron.
Ana so a hada musu da karatun zamani kuma sannan a koya musu sana'a saboda su dogara da kansu. Yanzu cikin taimakon Allah wannan hukuma muna nan mun fitar da shiri.
Sannan kuma yayin da ECOWAS take shirin yin zama a gobe za a ji irin kiran da wasu kungiyoyin al'umma ke yi a ECOWAS kan takunkumin da ta kagaba wa kasar. Sannan kuma bayan nan kuma Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin aldawo lafiya wanda yake kakan shirya kuma ya gabatar. Sai kuma kadan daga cikin sakonnin da kukan aiko mana ta email amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. Gwamnatin Biden ta buƙaci majalisar dokoki ta kasar da ta amince da sayar da harsashai 45,000 ga tankunan yakin Merkava na kasar Isra'ila a farmaki da take kaiwa Hamas a Gaza a cewar wani jami'in Amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in Amurkan. Bukata ta Washington ta kara ta da hankali akan yadda Amurka ke sayarwa Isra'ila makamai da ake kashe dubun-dubatan fararen hula a yankin Falastina watan lokacin da Hamas ta kai harin ta'addanci akan Isra'ila watanni biyu da suka gabata. Makaman da ake shirin sayarwa za su kai $500,000,000 kana kwamitin hulɗan ƙasa da ƙasa da na harkokin ƙasashen waje. A majalisar dattawa Amurka suna tantance buƙatar kuma wannan ba shi a cikin buƙatar da Joe Biden ke da ita na ƙarin $110 billion da zai tallafa wa ƙasashen Ukraine da Isra'ila. Wani jami'in Amurka da bai so a bayyana sunansa ba da kuma tsohon kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Josh Paul sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ma'aikatar harkokin wajen tana matsawa kwamitocin majalisar dokokin lamba da su sanya hannu akan wannan hada-hadar cikin gaggawa duk da nuna rashin kin amincewa da kungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama ke yi na amfani da makaman da Amurka ke kerawa a wannan yaƙi. Kasar Finland ta kyamancewa da mika wani baturen Nazi dan asalin Russia zuwa kasar Ukraine inda ake neman sa ruwa a jallo akan tuhumar aikata ta'addanci. Ana zaton Jan Petrokovsk yana cikin kungiyar nan ta 'yan ta'adda a kasar Ukraine. Kotun kasar Finland ta hana mika shi saboda tana ganin za a gana masa ukuba a cikin yanayi mara kyau a gidan yarin Ukraine. An sako Petrokovsk tsohon mamban kungiyar sojojin hayin nan ta Wagner daga gidan yarin Finland amma jami'an tsaron iyakar Finland sun sake kama shi. A cikin jawabinsa na kowane wuni a jiya Juma'a, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an kai hari da makamai masu linzami akan yankunan Kharkiv da Dnipropetrovsk da sanyin safiyar jiya Juma'a kenan, amma an gano wani muhimmin bangare na makamin Russia, ya ce an kashe mutum guda ɗaya ne. fiye da kasashe 60 sun rantaba hannu akan wani alƙawarin rage yawan hayaki da aikin da ke da alaka da na'urar bada sanyi a taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi na COP28 wanda ake gudanarwa a wannan mako. Kasar China babbar mai kera na'urar air condition mai bada sanyi bata sanya hannu akan wannan alƙawarin ba. Ana sa ran wato an sadar da wannan yarjejeniyar ne a ranar Laraba a taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya a Dubai, inda kasashe ke neman rage yawan hayaki da ke da alaka da na'urar bada sanyi da kashi 68 cikin 100 nan da shekarar 2050 idan aka kwatanta da matakin da aka dauka a shekarar 2022. Na'urar bada sanyi yana da kashi 1/5 na yawan wutar lantarki da ake amfani da shi a duniya.
To kafin baba ya dawo ya karanto mana sauran labaran, zamu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Yayin da headquarters tsaron Najeriya ke sake mika ta'aziyar kashe fararen hula bisa kuskure, sojojin sun yi bayani a game da rashin haɗin kai tsakanin mayakan da ma damuwar da ake nunawa cewa kullun irin wannan kuskure sai a arewacin ƙasar ke faruwa. Hassan Maina, Kareka.
Owing to the sad incidents of the bombing that occurred in Kaduna last Sunday.
Daraktan sashin tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar, Major General Edward Buba ke sake jaddada ta'aziyar headquarter rundunar tsaron Najeriya dangane da yadda wani jirgin soji maras matuki ya kashe gwamman faran hula a tudun Biri dake jihar Kaduna. Jim kadan dai bayan kai wannan farmaki, take rundunar sojojin saman Najeriya ta fitar da wata ruwar manema labarai inda take cewar ba ita ce ta kai wannan farmaki ba. To ko wannan bayanin nufin cewar sojojin kasar suna zama yan murna kowa da inda ya sa gaba? Zamu ci gaba da kai har-hare bisa tsari da ka'ida irin na dokokin kasa da kasa, da dama can haka muke yi. Duk hararen da muke kaiwa muna yi ne tare cikin haɗin kai da fahimtar juna. Babu ma wani lokacin da aka taba samun sojojin Najeriya na aiki tare cikin haɗin kai kamar irin wannan lokacin. Sojojin ƙasa, sojojin ruwa da sojojin sama. Wannan kuskure da ya faru zai ƙara zai mana darasi don kare aukuwar irin haka nan gaba. Ina tabbatar maka cewa hakan ba zai sake faruwa ba. To General, gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta yi wani taron manema labarai inda ta nuna damuwa kan me yasa irin wannan hararen na kuskure kullum a arewacin Najeriya ake samun sa.
The armed forces of Nigeria is a professional force, and within our ranks and file we have members from every part of this country.
Sojojin Najeriya fa ƙwararru ne. A cikin mu, umumanya da ƙananan mu, akwai iyalan kowane bangare daga dukkanin sassan Najeriya. Kuma wace kungiya ce za ta fito ta yi zargin cewa ana yin makarkashi a wani shiya na ƙasar nan? Wannan bayani kuskure ne, ba daidai ba ne, kuma rashin kishin ƙasa ne. To yanzu tunda ka ce wannan hari na tudun Biri kuskure kuka yi, menene za ku yi nan gaba don kare aukuwan irin haka nan gaba?
What we are going to do in regard to what has happened to prevent it from happening in future?
Abin da za mu yi don kare aukuwan irin haka nan gaba shine za mu sake samar da horo irin na sanin makamar aiki da kuma tabbatar da nan gaba sai an tabbatar da duk wani wurin da za ka yi hari kafin mu bude wuta. Kalaman Major General Edward Buba a na headquarter rundunar tsaron Najeriya kenan. Masana tsaro irin su Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya sun yi tsokaci.
Dole ne a duba wa'annan abubuwa, sannan kuma a kula, a lura, a ga duk gurin da za a kai wannan farnaki ya tabbatar gurin da ya kamata ne a yi wa'annan abubuwa. Sannan na biyu, dukkan abin da za a yi in irin wa'annan abubuwa suka faru, to dole ne a tashi a tsaya a yi bincike na kwakwam, bincike na gaskiya, kuma duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu ya kamata a hukunta shi.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kai da Hassan Maina kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baba da ƙarshen labaran duniya.
A yau Asabar, gwamnatin Taliban ta kasar Afghanistan ta yi Allah wadai da Amurka saboda sabbin takunkumai da ta kakaba wa shugabanninta guda biyu akan take haƙƙin bil'adama, tana mai cewa matsin lamba da kuma matakan takaitawa ba su taimako wajen magance matsaloli. martanin na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar bitar malin Amurka ta azata kunkumai akan wasu ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe tara da suka hada da ƙasar China da Iran da Taliban mai mulkin Afghanistan domin bukin ranar kare 'yancin bil'adama ta duniya a ranar 10 ga watan Disamba. Mutanen biyu na Afghanistan da aka fito da sunayensu a jerin waɗanda aka ɗora musu takunkumai a jiya Juma'a sun haɗa ne da Muhammad Khalid Hannafi wanda shine ministan laifuka da kuma da'a da Taliban, sai kuma wato Fariduddin Mahmud wanda ke zama mamba a kwamitin zartarwa na mazazalla kana shugaban kuma makarantar kimiyya ta Afghanistan. Amurka ta ce mutanen biyu su ne ke da alhakin take haƙoƙin mata da 'yan mata saboda kawai jinsinsu.
Sabai a kuma ƙin kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. A wani gutsirin tattaunawar da Ibrahim Kalmasi Garba ya yi da shugaban kwamitin ba da bayanan inganta tsaro na Afirka, wato Honorable Sha'aban Ibrahim Sha'aban, yayin da ya kawo ta ziyara ofishin sharkwatar muryar Amurka a nan Washington DC, ya yi bayani a game da yadda gwamnatin Tinubu ke kokarin shawo kan matsalar tsaro da ta addabi Najeriya.
To in kai maganar musababin rashin tsaro a Afirka musamman Najeriya, akwai kuma su da ke ganin rashin adalci na ɗaya daga cikin manyan dalilan rashin tsaro a Najeriya. Wasu na ba da misali da church ambiyal da aka yi kafin Fulani su fara sace mutane, aka raba su da shanunsu, aka raba su da sana'ar da suka fi sani, kuma kowa na ɗanɗana kutarsa. Sannan kuma akwai masu ba da misali da yadda sai ka ga ma'aikacin Najeriya ɗan yayi ritaya shekaru 20 an ƙi biyan shi fenshon, an ƙi biyan shi graduity, ɗan siyasa ba zai ce komai ba saboda waɗanda suke rubuta kuɗaɗe irin haka shafaffu ne da mai. Sabanin abin da yake faruwa a yammacin duniya da ake ganin ba addini, sai kaga in mutum ya ritaya sai kaga har roƙonsa ma ake zuwa an shi kuɗin shi. Ba ka ganin wannan ne musabbabin rashin tsaro a arewacin Najeriya? Sabanin abubuwa da ake tunanin
abubuwa da yawa suna kawo rashin tsaro a ƙasa. Kamar yadda ka faɗa, akwai rashin adalci ga shugabanni a wasu ƙasashen, amma a Najeriya ba za mu iya cewa wannan ne ba. Za mu iya cewa jahilci da rashin sanin ma'anar ciwon kai da frustration na rayuwa da abubuwa da yawa da suke iya kawowa na saurin samun kuɗi yanzu da kuma rashin tsoron Allah. Wannan dalili ne yasa kamar a matsayin da nake ciki a yanzu na wannan ma'aikata da aka bani wanda cikin taimakon Ubangiji Subhanahu Wata'ala na fara a lokacin gwamnatin da ta gabata ta Muhammadu Buhari, yanzu kuma Bola Ahmed Tinubu da yazo sai kira ministocin ilimi Professor Tahir Mamman da Dr. Sununu cewa lallai yana so zai daga darajar ilimi, wanda kuɗin da aka ware na fuskar ilimi a tarayyar Najeriya ya hau fiye da abin da aka ringa bayarwa. Aka kira wani aka ce to Najeriya ita ce ta uku a duniya da take da adadin yara da ba sa zuwa makaranta kimanin miliyan 20 bayan India da Pakistan. India da Pakistan a duniya gabaki ɗaya ana da mutanen da ba sa zuwa makaranta yara akan abin da UNESCO ta ba da ƙididdiga miliyan 244, ciki Najeriya tana da miliyan 20. A Afirka banda Najeriya sai kasar Ethiopia tana da miliyan 10.9, daga ita sai Democratic Republic of Congo da take da miliyan 10 da take da miliyan 5.9, sannan kuma sai Kenya take da miliyan 1.8. Now aka kira wani aka ce na je na kawo hanyoyi da za a maida mutanen nan makaranta, wanda suka haifar da hadar da makiyaya da sauransu
domin dai
da almajirai suna zuwa makaranta, amma ana so a hada musu da karatun zamani kuma sannan a koya musu sana'a saboda su dogara da kansu. Yanzu cikin taimakon Allah wannan hukuma muna nan mun fitar da shiri satin da ya gabata muka gama taro na garan Bawul akan ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya a jihar Akwa Ibom. Aka sa na fitar da adadin mutane na fitar da lissafi a shekara ta 2024 nan Allah da zai fara nan miliyan 10 a shekara 2 miliyan 5 a shekara 1 to yara miliyan 5 din nan zamu shigo da makarantu na tsangayu kusan guda 50 wanda daga ciki akwai out of school children kowace makaranta tana da adadin dalibai da basu gaza 100 ba to idan ka lissafa yara 100 ko almajirai 100 ko dalibai 100 sau 50 zai baka yara miliyan 5 waɗannan yara miliyan 5 din muna so zamu ba su abinci in Allah ya yarda za a gina musu wurin kwana da ikon Allah da girman Allah za a yi musu basic abubuwa da zai taimaka musu wajen dawowa makaranta kuma a koya musu yanda ake rubutu da karatu da kuma sana'a wannan shine fatan shugaban kasa
To wani gutsurin tattaunawar da Ibrahim Kalmusi Garbe da Honorable Sha'ban Ibrahim Sharaɗe shugaban kwamitin bada bayanin inganta tsaro a Afirka kenan. Yanzu kuma za mu nufi kasar Niger. A yayin da shugabannin kasashen yammacin Afirka wato membobin kungiyar ECOWAS ke shirin gudanar da taro a gobe Lahadi 10 ga watan Disamba a Abuja domin nazari akan matakai na gaba akan sojojin juyin mulkin Niger. Wasu kungiyoyin fararen hular kasar sun yi kiran kungiyar ta tausayawa talaka ta janye takunkuman da ta kakaba. Kungiyoyin sun kuma buƙaci bangarori su zauna kan teburin sulhu don warware rikicin siyasar ta Niger cikin ruwan sanyi. Wakilin muryar Amurka Sulemuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
En vertu de la solidarité entre les peuples des pays frontaliers, nous, acteurs de la société civile du Niger.
Madam Adiza Jarmakwai kenan dauke da sakon wasu kungiyoyin fararen hula a karkashin jagorancin kungiyar DCTR zuwa ga shugabannin Sedeyawo dangane da halin da aka shiga a Niger a sanadiyar takunkuman da kungiyar ta kakaba wa kasar sakamakon juyin mulki 26 ga watan Yulin 2023 kungiyoyin sun bayyana cewa watanni kusan 5 bayan barkewar wannan dambarwa talakawa na dandana kuda sosai sabilin tsayawar al'amura a muhimman fannoni da dama Madam Ahmed Maryama Musa na daga cikin shikashikan waɗannan kungiyoyi.
Wanga takunkumi ya kama na talauci har ba iyaka. Yau kuɗi ma a yi transfer daga banki zuwa banki duk matsala ce. Waɗanda ke taimaka muna duk sun rike hannuwa kansu. Frontier ba a iya ketara balantana a sha a ɗauki kayayyakin hotauci ya tsaya. In kuka jibi mata waɗanda ke zuwa kasuwannin na ɗaukar ɗan lemu wani rake wani wane wani lokaci ba ka samun banan babu lemu babu komi ɗan shallin da ke gare su duk ya mutu waɗansu mata mutual ne suke zuwa kamar su wajen su mai kraf su kani innan su amshi ɗan kuɗi baki su zo su yi ta juya to yau duk wannan babu shi in kuka shiga cikin garin ganin yamai sai ku ga mata suna bara don su samu abin da za su dora ma iyansu talauci sai karuwa kenan gari
a gobe Lahadi 10 ga watan Disamba shugabannin kasashen yammacin Afirka ke taro a Abuja domin duba ta inda za su bullo wa rikicin siyasar Niger dalili kenan kungiyoyin fararen hula a karkashin jagorancin DCTR suka zo da abin da suka kira shawarwarin samar da bakin zaren wannan kulli kuma a cewar su ta haka talaka zai fita daga kangin rayuwar da ya tsinci kansa ciki
wahalar da muke gani ga an ta'adda kuma ga takunkumi kenan rayuwar ɗan Niger abun ba da tausayi ne yau a ji tausayi mu yau ko magani ya zama wuya ka sagata mu abinci ya yi tsada an yanke muna wuta Allah kaɗai ya san mutanen da suka yi ta rashin lahiya yara sun sha mutuwa wa'ansu da ciza ba su san zani zain nan ya dame su babu wuta balantana a sa ranti to shi yasa shugabannin sai da yawo muna roƙon su dan Allah dan annabi su dage
a dai bangare wasu kungiyoyin na daban sun gudanar da jerin gwano a ɗazu da hantsi daga dandalin Plus Tumo zuwa dandalin Plus de la Resistance inda suka kafa zaman dirshan har zuwa ƙarshen taron sai da yawo a matsayin wani matakin tursasawa kungiyar ta janye takunkumi kan Niger ko kuma kasar ta fice don mai da hankali ka cokam kan kungiyar kasashe uku na yankin Sahel a ci gaba da yunkurin samar da mafitar yanayin da ake ciki shugaban majalisar CNSP General Abdurrahman Chani ya yi rangadi a jiya Juma'a a kasar Togo inda suka gana da shugaba Faure Yadema wanda a baya hukumomin mulkin sojan Niger suka ayyana a matsayin wanda suke fatan ya shiga tsakani a takon sakar da ke tsakaninsu da shugabannin ECOWAS Sule Bumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Tangaida mutan Yamai Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga baba da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu muke rinjin daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka yi a makon da ya gabata, za mu ci gaba da kawo muku muhimman shirye-shirye da muka yi a cikin wannan shekara. Shirinmu na yau wata tattaunawa ce da muka yi da shugaban hukumar Rosenti shiyar jihar Ogun ko Komanda Umar Yaldo a ranar 8 ga watan Afrilun shekarar 2023. Saboda muhimmancin wannan shiri, muka yanke shawarar maimaita shi yayin da wannan shekara ke kammalawa. Ga kiran da shugaban ya yi wa direbobi yayin hirarsa da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal.
Na kira ga direbobi su bi dokokin ƙasa yadda ya kamata, sannan su kuma fasinja su sani cewa fa ba wai zombi su suke ba koko abin nan. Idan sun ga direban su yana wani abin da bai kamata ba, ya kamata cikin nutsuwa su dan fadakar da shi cewa to wannan gudun da yake fa yayi yawa, da Allah ya rage ji a hankali. Don kaga akwai misalin wata mata 2021 yana jan wajajen watan April ne ko, sun taso daga Lagos za su je Ikiti, suka roce direban na nasu da yana da speed ne bai irin kamar akwai rashin nutsuwa tare da shi, kuma yana mugun gudu da danganci, yana sa kai yana overtaking anyhow. Duk hankalin su tashi, suka yi magana sau daya bai kula su ba, suka yi mashi magana sau biyu bai kula, sai suka roce mutum nan fa kamar bayan cikin hayyacinsa. Ka san mutanen nan masu ilimi ne, sai suka duba internet suka ga lamba ta official line ina, sai suka kira ni. Kuma kaga mu ba mu kashe waya ko silent ba mu sata, ko da dare ko anytime aka kira za a same mu. Suka kira sai na daga, sai su ce Allah kuma kai ha tsora ne na Ogun state, ne ce Allah sun taso daga Lagos sai amma gashi za su je Ikiti, amma sun lura cewa direba su kamar baya cikin hayyacinsa, idan yana wasu abubuwa wanda suke da hatsari ga rayuwarsu. Cito suna daidai ina suka cito suna sun ta sama ogiri yanzu, na cito yanzu yadda za a yi idan suka kai ogiri, kada su nuna wani fada ko tashin hankali da direba da ba cikin da su ga ba, sai da Allah akwai mai dalla lura hatsari haka da sauransu ran tsaya abin nan, to da ya tsaya sabon nan sai su gaya mu, kuma inda suka zaya sai ya aika mutanen mu da ka san muna office na wurin. Su aka yi haka ko su ba isu a zai zuwa a suka ce dan suna dan kojin lalurar Allah ya tsaya zai sai aka sa kuma sai ya tsaya yana tsaya, sai suka kira cewa ya tsaya kuma ga inda suke, sai ne zaburar da mutanen mu na nan wani irin ce su ji ga mota kaza mai lamba kaza ta tsaya wuri kaza, su ji su ga me ke faruwa don ga irin complaint da na samu. Su suna zuwa kuma na ce su je da breathalyzer, akwai abin da muke a wannan numfashin mutum don mu ga cewa koda ya sha giya ko wani abin nan, wannan dai na auna level na giya ne ba rasa na cikin mutum, wallahi to koda ko aka auna shi da wannan breathalyzer din sai aka tabbatar cewa lalle ya sha barasa sosai, no to kaga ba za a yi wannan mota mu bari ta wuce. Muka zo da motar nan office tamu, muka buga waya a can gareji moto park inda shi direban yayi lodi, sai to ga halin da ake ciki, mu yanzu mun kama wannan motar kuma ba saki ne za mu yi ba, sai ka sai ko da wata mota clean with driver yazo ya dauki wannan mutanen su shiga bara ta yansu, kuma haka suka yi suka aika wani wata driver da wani driver clean da driver da mota da yake lafiyayye su sai je da su, shi kuma wannan driver muka lalatar da shi da ya kamata.
Yankin garin Ogere dake jihar Ogun akan titin hanyar Lagos wuri ne dake da cunkoson motoci musamman tankuna, yaya kuke yi da wannan matsala?
A to Alhaji Hassan, wannan ai ina cewa a wani wanda yake yanzu ya zama tarihi, saboda ina ganin tun February 2021 watan biyu na watan shiga ta gabata muka yi clearing ogiri gaba dai, duk wannan gridlock din ya kau. To sai dai kuma na tabbatar da yanzu da kana zuwa daga Ibadan dai ta nan ka biyo kaga cewa wurin is clean. To mun samu wannan nasarar ne saboda irin operations din da muka yi, irin special aikin da muka yi a wurin nan, kuma tare da haɗin kan waɗansu stakeholders na sun naji wajen lokacin tare da yan sanda, yan civil defense, kai har da sojoji wallahi mun tafi da su, da kuma yan correctional service, da sannan kuma mun amfani da wasu stakeholders anan kamar su yan union ɗinsu na tankoki PTG Nupeng, mai amfani da su da kuma community leaders, akwai sarakunan Hausa guda guda biyu a wurin nan da kuma Bale wanda sai wani shi ma basaraki ne na su ne Yarbawa so duk waɗannan stakeholders namu ne mai amfani da su sai da muka fadakarwa sosai muka yi gangami muka fadakar da mutane sosai sannan muka bada lokaci cewa a jaye wannan lokacin fa yana yi muka zo da karfin mu kuma da karfin ikon Allah da ikon Allah Allah ya ba mu nasara muka yi clearing kungere one time one day just one day muka yi wannan operation din kuma Allah ya taimake mu muka yi nasara to tun lokacin wurin has remained cleared
to sai dai ana samun wasu tankuna suna fakin har yanzu kuma misali da daddare me kuke yi ko kuma me za ku yi ga wannan
na samu wannan report cewa suka lallabo da dare kamar karfe 9 haka na dare sai su faffaka motoci gehe-gehen titi su je su yi taro gogen su amma asali as kamar karfe 5 sai su zo kuma su daddake motocin su ta yesu mu abinda ba mu so ma dai a yi parking din gaba da gehe-gehen titi nan ba a son haka nan saboda haka sai muka zo muka sake organizing wani muka shirya wani kuma shi ma special operation na dare eh kuma duk waɗannan stakeholders muka kira su muka zo shi ma da karfin mu sosai muka zo ga Allah ya taimake mu muka yi aiki har zuwa 12 dare muka kakkama na kama ina jin mun jira kwanaki kusan 5 muna wannan aiki alhamdulillah amma still ina kira ga mutanen mu da ogiri drobin tiroli drobin tankoki drobin trucks da yake mahiyanci mutanen mu ne Hausa kamar nan ogiri ma kamar garin Hausa ne ba ma kamar ba garin Hausa ne ina kira su gare su kuma na san suna sauraron wannan gidan radio mai tarin albarka ina kira gare su su wannan drobin da yake na san yes ɗan uwanmu ne a Arewa Hausa mahiyanci su ne suke zama a wurin nan to don Allah su ci gaba da kiyayewa daidai wannan parking na rashin ga'ida ko da dare ko da rana
to madalla anan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sautin shirin baba yako makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
madalla yanzu kuma sai kadan daga cikin sakonnin da kukan aika mana Sakon Sani Muhammad Tindo unguwar Karofin Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya ne na farko a yau yace salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta taimaka ta gyara hanyar da ta tashi daga Bauchi zuwa Gombe domin a gaskiya ana yawan samun hadura da asarar rayuka da dukiyoyin al'umma saboda lalacewar hanyar da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da aka yi domin su sako na gaba naka ne Shehu Adamu Rijo yace mun ji mataimakin shugaban Najeriya ya ce gwamnatin Najeriya za ta sake gina garin Tudun Biri sannan a biya diyar waɗanda aka kashe to mu ba wannan bane damuwar mu bukatar mu kawai shine a hukunta duk wani mai hannu cikin aikata hakan domin a tauna tsakuwa saboda aya ta ji tsoro sako na gaba ra'ayinku ne Sanusi Maddata da Magaram Isuhu Makeri Maddata Iliyasu Yakubu Digawa Yakubu mai aski ba da raka tare da Hattabi mai computer mai yama yace salam VOA yin watsi da bukatar Niger na a janye mata takunkumin da kungiyar ECOWAS ta aka ba mata da kotun ta ECOWAS ta yi wannan ba abun mamaki bane domin mun fahimci cewa kungiyar ECOWAS da kotun ta kwaliyar sama ce da ta kasa dukan su ba wai suna aiki ne don kare muradin talakawan kasashen su ba kiran mu ga ƴan
Gwamnatin Biden ta buƙaci Majalisar Dokokin Amurka da ta amince da sayar da harsashai 45,000 ga tankunan yakin ƙasar Isra'ila a farmakin da take kaiwa Hamas a Gaza, a cewar wani jami'in Amurka na yanzu da man tsohon jami'in Amurka. Bukatar na Washington ya karata da hankali akan yadda Amurka take sayar wa Isra'ila makamai da ake kashe dubun dubatan farar hula a yankin Falasɗinawa tun lokacin da Hamas ta kai harin ta'addanci akan Isra'ila watanni biyu da suka gabata. Kasar Finland ta amince ta ki amincewa da mika wani baturin Nazi dan asalin Rasha zuwa kasar Ukraine inda ake neman sa ruwa a jallo akan tuhumar da ake masa na aikata ta'addanci.
ana zaton Jan Petrovsky yana wato cikin kungiyar nan ta ƴan ta'adda a ƙasar Ukraine.
Kamar sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT, a sake jin mu da shirin mu na dare. Yanzu a madadin Baba Yakub mai kiri da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan dudu, da kuma wacce ta sada mu da ku Ellen, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya.